بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أما سوء البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايان mika dukkan yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda a cikin lutufinsa da rahmarsa ya hada waɗannan fusaku masu albarka a wannan masallaci mai albarka, Masjidul Iman, wato na wannan yankin anguwa, anguwan Bolori ko daga nan Maiduguri, jihar Borno. Babu shakka wannan haduwa namu, muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama daga cikin sanadiyan haduwan waɗannan fusako a gidan rahma, gidan aljanna. Kamar yadda muka ji daga babban malami Sheikh Muhammad Tahir da yayi wannan jawabi na gabatarwa, babu shakka malam muna daga cikin wato ƙananan ɗalibai masu fa'idantuwa da ilmomi da taska da Allah ya musu baiwa da shi. Allah ya sani, ba ko shakka dukkanin karatuttuka da malam yake gabatar muku a wannan masallaci, muna can daga nesa, amma muna samun karatuttukan da zarar an gama shi. Malam da kansa yake turo mu karatuttukan, da haka na san wannan majalisi tun kafin in zo garin nan. Na san ainihin wato karantarwa da ake yi da wannan masallaci tun kafin zuwan ga masallacin. Wannan ba karamin alkhairi ba ne, Allah ya kara masa lafiya, Ubangiji Allah ya kara kwarin gwiwa game da wannan gudunmuwa da suke bayarwa addinin Allah. A yau muna yammacin Asabar, daren Lahadi, wato daren 8 ko 9 kenan ga watan Jumada tsani ko akhira, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444, daidai da 31 ga watan 12 shekarar Bature 2022. Mun haɗu domin wato sadar da zumunci awwalan, sannan na biyu, kamar yadda su malam suka nema, mai kalma ɗaya ko biyu na tunasarwa ga kawunanmu da kuma sauran ‘yan uwa mahalarta da waɗanda ma suke bibiyan wannan wato zama daga kusa da kuma nesa ta hanyoyi mabambanta na yaɗa wato bayanai irin na zamani. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace akan abin da za mu faɗi, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aikata abin da za mu saurara. Kamar yadda babban malami shi ma Sheikh Muhammad Ibrahim Kini Ash-Shaukani, wanda kusan shi ne wato wanda yayi sila ko sanadin wannan haduwa mai albarka, muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi, Ubangiji Allah ya kara wa rayuwarsa albarka. Ya ce yana bukata a tattauna game da abin da ya shafi wato adda'iya wa malahu wa alaihi min huquqid da'wa, wato mai kira zuwa ga addinin Allah, waɗanne irin sifofi ya kamata ya sifantu da shi, menene ɗabi'u da ya kamata shi kanshi mai kira zuwa ga hanyar Allah ya samu a cikin halayyarsa kafin an yi wato ya isar da sako na addini, sako na Allah, sako na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga al'umma. Domin irin wannan ainihin wato abubuwa muna buƙatar sa, musamman mu matasa waɗanda muke tasowa a harkar ilimi da ainihin wato karantarwa da koyon ilimi. Akwai abubuwa da dama wanda ya kamata mu ƙara wato cikin ɗabi'u da halayyarmu domin ya ƙara inganta abinda muka riƙe wanda yake addini na gaskiya da muke kiran mutane zuwa kansu. Idan aka rasa waɗannan ɗabi'u tattare da mai da'awa, to akwai ɗayan abubuwa biyu da za su iya faruwa ko kuma dukkansu. Na ɗaya, ilimin nan da mutum ya sani sai kuma ya zama mishi dalilin hallakar shi tun daga nan duniya har lahira. Kaga ilimi bai yi amfani ba, ya zama ilimi kenan irin na shaitan. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa shaitan masani ne, amma kuma wannan ilimi nashi sai ya zama na banza, sai ya zama ilimi wanda ya sanadiyan halakan shi. Allah ya kiyaye. Ga wasu da Allah ya bamu labarin su a cikin Alkur'ani, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Malaman tafsiri suka ce bil amu dan ba'ura, to ko ya inganta ko bai inganta ba, haka dai suke cewa. Almuhim, Allah ya bamu labarin wani bawa daga cikin bayinsa da ya bashi ilimi, amma sai ya ainihin wato yi hannun hagu a daidai lokacin da ilimin ya hannun dama, sai ya yamma a daidai lokacin da ilimin ya yi gabas, sai wannan ilimin bai amfane shi ba, sai ya zama sanadin halakar shi. Allah ya kiyaye. To idan wato mai da'awa ya ki sifantuwa da sifofi da ake son a ga adda'iya ko adda'i ilallahi da su, to sai ya zama ya halaka tun daga nan duniya har lahira. Ɗaya daga cikin illolin da yake iya faruwa kenan. Illa ta biyu, idan wato shi ya zan ya bai sifantu da waɗannan sifofi ba, to zai iya hallakar da waɗanda yake kiransu zuwa ga hanya, saboda za su ga waɗannan halayya ko su ga waɗannan ɗabi'u tattare da shi, sai su ɗauka a matsayin shi na malami mai kira zuwa ga addinin Allah. Ai, kyawawan halayya ne, ɗabi'u ne masu kyau, sai su ɗauka, sai ya zama ya hallakar da su. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin yanayin da ƙarshen duniya zai zama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a gushe ba al'amarin addini, al'amarin ilimi yana durƙushewa ta hanyar da Allah zai rinka ɗauke malamai, yana musu ɗauki ɗaiɗai. Inna Allah la yantazi'u al-ilma min an-nas intiza'an, Allah baya zame ilimi kwaf ɗaya a rasa shi cikin mutane. Walakin yaqbidu al-ilmu biqabdi al-ulama, Allah na ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai. Annabi ya ce hatta la yabqa aliman, hai a zo a wayi gari babu sauran malami. Ittakhadha an-nasa aw an-nasu ru'usan juhala, sai mutane su maida jahilai su ne malamansu, su ne shugabanninsu, su suke ce musu su yi, su suke ce musu su bari. Fa su'ilu, a rinka musu tambayoyi. Fa aftau bi ghairi ilmi, sai su rinka yin fatawa da jahilci ba da ilimi ba. Me zai faru? Fa dallu wa adallu, su ɓata kuma su ɓatar. Allah ya kiyaye. To irin waɗannan abubuwa shi ne muke ƙoƙarin ma'ainihin magance shi a cikin wato mu matasa da muke tasowa wajen koyon ilimi, kuma muke ainihin wato jin nishaɗi a kan wannan harka. Babu shakka abin alfahari ne a wayi gari a ga al'umma, matasan wannan al'umma sun ba da ihtimami wajen koyon ilimi na addini, kuma sun damu wajen ƙoƙarin karantar da ilimin. To wannan abin alfahari ne, domin alama cewa waɗannan al'umman suna da mustaqbal kenan. Domin duk al'umma, kamar yadda Annabi ya bayyana a cikin wani hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi, Annabi yake cewa kowane ɗan adam yana da lokacin ƙuruciya. To idan ɗan adam ya taso sai ya zama ƙuruciyar shi ya yi shi a ƙarƙashin jagorancin malamin sunna, malamin Allah, to madalla da wannan ƙuruciya. Domin zai seta shi sai ya zama ya miƙe wato a matsayin miƙaƙƙen wato a ɗan adam. Amma idan ya bi sharholiya, ya bi ruɗin duniya, ya bi fasikai da lalatattu, sai ya zama ya karkace daga nan rayuwar shi, sai ya karkace. Allah ya kiyaye. To wannan abin sha'awa ne da matasanmu, alhamdulillah, mun taso muna da nishaɗi na ilimi. to sai dai wasu dabi'u ne ya kamata mu ƙara da su domin waɗannan ilimomi namu su zama al-ilmun nafi, ilimi mai amfani. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Ya ishe mu mu gane cewa lallai tabbas abu ne mai muhimmanci wanda yake wato kokari da ijtihadi wajen al'amarin ilimi ya zama akwai wasu dabi'u da sifofi da ya sifanci da su, saboda wannan aiki da zai riko da shi aiki ne na annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ulama'u warathatul anbiya, malamai sune magada annabawa. Su ko annabawa lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, basu gadar da dinari ko dirhami ba. Abinda suka gadar shine me? Al-ilmun nafi', ilimi mai amfani. Dan haka duk wanda Allah ya bashi nasibi, ya bashi wani rabo a cikin wannan harkar ilimi, to ya kokari ya sifanti da sifa irin na waɗannan annabawa. Shi yasa Allah madaukakin sarki da ya jero bayanin annabawa a cikin Al-Qur'ani ƙarshe sai ya ce ulaika allabina hadallahu fabihudahum uqtadi, waɗannan sune waɗanda Allah ya shiryar, to irin wannan shiriya da suke akai to ku koyi da shi. Kaga ashe dole ya kamata a ce mutum yana sanin waɗannan abubuwa domin ya kasance akan tafarki maririci. Ubangiji Allah ka samu dace. Waɗannan su ne abinda muke son mu dan yi wato yi mana tsokaci akai, gwargwadon hali, gwargwadon iko insha Allah, a dan karamin abinda an yi wato malamanmu suke karantar da mu. Alhamdulillah bana haufi a cikin maganganun da nake yi dan na san kewaye nake da malamai na. Duk inda suka ga na fara sakin layi za su dawo da ni koda da bulala ne ko? Eh, dan haka zan yi kokari in saki jiki in faɗi iya abinda Allah ya huwace kuma Allah ya sanashe ni. Za mu yi magana ne insha Allah, ina ganin saboda yanayin lokaci da kuma ƙarancin sani da muke da shi babu bayanai da yawa kan ɓangarori ne guda biyu. Ɓangare na farko, wani dalili ne zai ja ka kasance a tafarki na waɗanda suke kira zuwa ga hanyar Allah? Ma'ana daga cikin dalilan da za su kwaɗaitar da kai ka zama ka hau kan turba kana kan tafarki na masu kira zuwa ga hanyar Allah. Sannan kuma waɗanne shawarwari ne za a baka a matsayin mai kira zuwa ga ainihin wato addinin Allah, zuwa ga hanyar Allah? Shawarwarin da za a baka ka rike su. Waɗannan kawai su ne ɓangarorin da za mu magana kai insha Allah. Na farko daga cikin dalilai manya-manya waɗanda za su faɗaitar da kai a matsayinka na ainihin wato musulmi ka hau turba ka hau kan tafarki na ainihin wato kira zuwa ga hanyar Allah, shine kasantuwan wannan kamar yadda muka ji shine aikin annabawa. Ul hadihi sabili ad'u ila Allah, kace da su wannan shine tafarki na, ne aikin annabawa kira zuwa ga Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ina kan ainihin wato basira, saboda abin duk da zan yi magana akai sai abin da Allah ya min wahayi. Annabawa ba sa magana ainihin wato da kantati. Allah sa kun san Hausan kantafi, wato mutum ya rinka kamaka ne. Na'am, kamar yadda muka ce wannan shine aikin annabawa wanda aikin su kira ne zuwa ga addinin Allah. Dan haka yana daga cikin dalili mai girma da zai sa kai sha'awar wannan ainihin wato al'amari, domin aiki ne na annabawa. Kuma kowa ya san cikin bayin Allah babu waɗanda Allah madaukakin sarki ya girmama su kamar annabawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan assignment, ya bashi wannan aiki ne ya kira mutane zuwa ga addinin Allah. Allah ya ce ya ayyuhal mudaffir qum fa anbir, ya kai da kake cewa a lullube ka miƙe, ba lullufa za ka yi ba, je ka gargaɗi mutane, je ka kira su zuwa ga hanyar Allah. Daga cikin dalilan da za su sa ka faɗaitu zuwa ga hawa kan wannan turba na kira zuwa ga addinin Allah, istish'aru fadli da'wa ila Allah, ka rinka yin wato jin falalan da ke cikin kira zuwa ga addinin Allah. Wannan zai sa duk wanda yake kan aikin da'wa ya rinka jin cewa ba aikin banza yake yi ba, yana jin cewa aiki ne mai daraja, aiki ne mai falala, wanda ba wanda yake samun rabo a ciki sai wanda Allah ya zaba, domin aiki ne na manya-manyan bayin Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin shahararren hadisi wanda ya shahara kowa ma ya san hadisi, yake cewa man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi, duk wanda yayi muni zuwa ga wani aikin alkhairi to zai samu ladan wannan aikin da yayi, sannan wanda yayi aiki akan abin da ya nuni zuwa kai din nan sai kuma a ƙara mishi da ladan da za a bashi. Kaga wannan ya nuna in ka tuna cewa idan ka shiryar da mutum daya ya aikata aikin kwarai, in an bashi ladan wannan abu kai ma za a ƙara maka irin ladan shi, ashe wannan zai sa ka kwadaitu wajen kokarin kiran mutane zuwa ga hanyar Allah. Ka gane cewa ba aiki ne na banza kake yi ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani hadisi mai tsayi da ya ga wa Ali dan Abi Talib cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah ya shiryar da mutum daya ka sanadiyanka yafi maka alkhairi fiye da a baka jajayen raquma. Malamai da suke sharhi a karkashin wannan hadisi suka ce jajayen raquma suna daga cikin abubuwa mafiya daraja na dukiya da arziki da abun hawa a wancan zamani, shi yasa Annabi ya kwatance da su. Da haka irin wannan zamani naka me zaka ainihin wato dauka a matsayin wannan misalin ya ƙara kusantar da fahimtanka zuwa wannan aiki, shine ka duba waɗanne irin ababan hawa ne na alfarma da ake da su a zamanin ka a yau. Shine kamar irin waɗannan manya-manyan motoci da manya-manyan masu mulki da attajirai suke hawa, irin waɗanda ake ce musu jifa-jifai din nan. Yawa an fahimta ko? A ce za a taro maka su ga su nan fili guda cike da waɗannan irin jifa-jifan. Kowa zai yi sha'awa a ce an ba shi kyautar ɗaya daga ciki. Kaga wani har yana haɗe kafa kamar an ba shi kyautar. Bayan ba a ba shi ba, to Annabi ya ce da a baka irin waɗannan kyautar to ya fi maka alkhairi ka shiryar da mutum ɗaya. Mutum ɗaya ya shiryu ta sanadiyarka. Kaga kai mai da'awa mai ka rasa? Ba abin da ka rasa. Jama'a an fahimta ko? Da haka a duk inda kake zaka iya ɗaukan wannan assignment ɗin ya zama da kai ake yi har ka samu irin wannan lada, ka samu irin wannan ɗaukaka. Allah ya sa mu dace. Har ila yau yana daga cikin wato abinda zai sa mutum ya ƙara kwadaituwa zuwa wajen harkan da'awa shine ka gane cewa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi bayi waɗanda suke da ilimi, domin ka san mutum ba zai yi da'awa da jahilci ba. Dole in za ka yi da'awa sai ka koyi ilimi kenan. To Allah ya zaɓi masu ilimi, ya bayyana darajarsu, ya bayyana matsayinsu, kuma ya nuna babu irinsu a cikin al'umma. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, shin zai yi a gwada su a ajiye su mataki iri ɗaya wanda yake masani da wanda yake jahili? La yastawiya, ba ya yi wa a haɗa su. Sannan a wani waje Allah ya ce innama yakhsha Allahu a Allaha min ibadihi al-ulama, su wane ne waɗanda suke sanin wato kima da girman al'amari na tsoron Allah? Su ne waɗanda suke malamai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya al'amari aka kai aka komo sai ya ce ana attaqakum billah wa ana a'lamukum billah, na fi ku sanin Allah dan haka na fi ku jin tsoron Allah. Gwargwado yadda kake da ilimi na sanin Allah, gwargwado yadda ake sa ran wannan ilimi ya ƙara sa maka tsoron Allah. To shi kuma Allah mafi girman bayi a wajensa shine masu tsoronsa, shine masu kiyaye shi, shine waɗanda suke ikhlasi na ayyukansu da komai nasu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Ya ishe ka ka gane ainihin wato daraja da kima da falala da ainihin wato wannan harka ta da'awa ke da shi? Shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana irin lada masu girma da wanda yake zuwa koyon ilimi yake samu. A cikin wani hadisi wanda al-Imamu Bukhari da ainihin wato al-Imamu Ahmad da wasu shi suka fitar, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa nadara Allahu ta'ala 'abdan sami'a maqalati fa hafazaha wa wa'aha wa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw 'amin sani. Annabi ya ce madalla alherin Allah wani sakamako mai gwadi wani wuri na musamman a gidan aljanna ya tabbata ga wani mutumi wanda ya ji sako daga cikin sakonnin da nazo na isar wa al'umman duniya baki daya, sai ya koyi wannan sakon. Kaga ya ji ya koyi ilimin sanin sunna kenan, ya koyi ilimi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa duniya, sai ya je haddace wannan ilimin ya kiyaye shi har shi ma ya zama malami akan wannan ilimin. to da ya koya ya iya sai shi ma ya dauki matakin ya je ya karantar da wasu kuma ya isar da sakon ilimin kamar yadda ya koya yadda aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai ƙara ba bai rage ba bai sanya san zuciyar shi ba bai murde ma'anar abin da annabi ya faɗa ba fa addaha kama sami'a ya isar da sakon kamar yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa so da yawa mutumin da zai je isar da sako sai ya bada sakon ga wani wanda zai fi shi cin muriyan wannan sakon fiye da shi da ya kawo sakon haka ne ko ba haka bane wannan al'amari ya yi mai saukin fahimta ne yo so nawa zaka koya wa mutum aiki sai kaga Allah ya sa mishi albarka shi wannan aikin ya tseratar da shi kai kuma daga koya mishi baka samu abin da ya samu ba so haka ake so al'amarin ilimi shi yasa ba a son ka san wani abu ka koye shi hasali ma koye ilimi yana daga cikin ɗabi'u na Yahudawa idan kuma mutum ya sifanci da sifa na Yahudawa to alaman za a bashi wato sakamako irin waɗanda za a bai wa Yahudawa wanda shine gidan wuta Allah ya tsare sannan yana daga cikin abin da ya kamata mai da'awa ya sani wannan aiki na da'awa da yake yi fa wajibi ne ba wai ganin dama bane da haka kada ya dauka cewa to ai ni ilimin da na koya ni na koya wa kaina ne a'a wajibi ne isar da wannan sako saboda me saboda kokarin yada alkhairi a cikin al'umma sannan kokarin isar da sakon Allah zuwa ga al'umma babban malami al-allama Abdul Aziz bin Baz Allah madaukakin sarki ya jike shi da rahma yana cewa idan aka samu karancin masu kiran al'umma zuwa ga shari'a da kuma hana mutane munanan ayyuka to a irin wannan hali sai kaga wauta ya yawaita cikin waɗannan al'umma da jahilci da ainihin wato san zuciya sai ya yawaita cikin waɗannan al'umma da haka sai ya zama in har al'umma za su zama jahilci ya yawaita cikinsu to za a ga barna da ainihin wato abubuwa munkarai wanda baki ba zai iya faɗin adadinsu ba to me yake magance irin waɗannan matsaloli shine a samu masu da'awa su rinka kiran mutane zuwa ga abin da yake daidai domin shi zuciya yadda al'amarin zuciya yake shine in baka gyara zuciyan ba to idan ka bar shi zai zauna kuma zai gurɓace saboda shedan burin shi kowane lokaci shine ga ya hallaka dan adam yaga dan adam yayi asara yaga dan adam bai kai ga cin nasara na rayuwar nan da yazo na duniya ba ya koma su shiga wuta tare Allah ya kiyaye da haka wajibi ne malamai su baza ainihin wato juhudin su wajen kira zuwa ga ainihin wato addinin Allah daga cikin dalilai da zamu ainihin wato fahimci wannan gaba na nuna wajibcin wato masu da'awa su da'awa shine fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda yaga wani mummuna abu to yayi kokari ya sauya wannan mummunan ya gyara wannan barnan da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisani idan yi da hannu ba zai yi mushi ba saboda bai da wannan capacity bai da wannan iko bai da wannan ainihin wato sultana a hannunsa da zai gyara wannan barnan da hannunsa to sai ya tafi zuwa mataki na gaba shine ya gyara da bakinsa annabi har ila ya ce fa in lam yastati idan da baki ma ba zai yi gare ka ba fa bi qalbihi sai kai da zuciya wadalika adhaful iman wa anan malamai sai suka ce wannan yake nuna ashe maratib na wajibci da farlanci harkar da'awa to ya ainihin wato daru juna kenan akwai wanda suke a martabatul ula wanda suke thaniya da kuma wanda suke al martabatul adna shine idan kana da mulki kana da iko kana da malanta kana da sanin dokokin Allah kana da alƙalanci to idan ka ga munkari to ku ne kuke a matakin ku canza da hannu ko ku yi da baki ma'ana wanda zai iya yi da hannu shine wanda in yayi da hannun za a samu gyaran ne ba kuma wani barna zai biyo baya ba kuma an fahimta domin idan kai da baka isa ka yi da hannu ba in ka je ka yi da hannu to barnan da zai biyo baya zai fi muni fiye da wannan gyaran da kake son kai kaga me aka yi kenan an yi ba a yi ba da haka sai ka duba wani mataki ne kake da shi wani mataki ne idan ka dauka za a cimma manufa domin al-muhimmu abinda ake so shine gyaran to gyaran da zai kawo barna wanda yafi muni gara kada yi shi ko ku fahimta a karkashin wannan sai suka ce misalin wannan misalin uba ne da ƴaƴan shi a gida sai ya ga wani yaro yayi abin da bai dace ba idan wannan uban ya dauki wannan dan ya tsola mishi bulala ko ya dan zazzane shi da bulala akwai wanda zai ce dan ne kuma wannan yaron nan da yawa gyara zai kuma yin wannan laifin ba zai kuma ba kaga wannan yana da iko ya wannan gyaran kenan to amma sai a samo wani wanda bai da alaka da wannan yaron misali kuma wannan yaron yafi karfin shi sai ya zo ya ga yaron na yin wannan barnan sai ya gaura wa yaron mali wannan gyara za a samu ko barna saboda na ɗaya da yaron nan zai dube shi shi a bakin wa waye shi tukuna sannan fa na fa fi shi karfi ba to shin ya tashi duka watakila ba mari kawai zai yi ba sai ya cire mai haƙura kaje yanzu gyara aka yanzu ko barna to abin da ya kamata mai da'awa ya rufe dubawa ke wani mataki kake a wajen yin da'awa shin matakin ka gaya wa mutane ga hukunci mutane su yi kokari su gyara ko matakin ka ce zaka dauki ainihin wato a iko a hannu kai gyara ko kowa sai ya san matakin shi waɗanda suke da iko a matakin farko na yin gyara da hannu shine waɗanda Allah ya damkawa jagoranci a hannunsu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta yin tankiya da jan hankali ga al'ummansa game da al'amarin shugabanni domin duk wanda ya kai ga wannan mataki na iko na mulki na wato ƙarfi na gudanarwa to fa sai an bi shi a hankali in ba haka ba ba za a iya ainihin wato sa shi yayi abu da ƙarfin tsiya ba saboda zai yi barna fiye da abin da ake son shi ya gyara shi yasa shugabanni Annabi ya kawo ka'idoji da ake bi wajen mu'amala da su to su kuma idan Allah ya sa suka gano barna to su yi amfani da wannan dama da suke da shi wannan mulki da suke da shi wannan ƙarfin hukuma da yake a hannunsu sai su kawo gyara domin al'umma su zauna lafiya jama'a an gane yadda abubuwa suke ko Allah ya sa mu dace daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ainihin wato mutum ya sani domin ya gane wajibcin yin kira zuwa ga addinin Allah shine wanda Allah ya sanishe shi ilimi kuma yazo yake karantar da wannan ilimin yafi kowa alkhairi duk duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi al-Imam al-Bukhari wanda sahabi Jabir dan Abdullah ya rawaita yake cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi ilimin al-Qur'ani kuma yake karantar da shi kaga Annabi yace khairukum yafi kowa alkhairi dan haka duk sanda kake koyan ilimi kaji cewa kana yin wani aiki ne wanda Allah zai daukaka darajarka ko da ba a nan duniya ba balanta na a nan duniyan ma madaukaki ne kai wa in kana mahangan da mutane suke ta'arifin madaukaki shine watakila ba za a ganka da shi ba dan mu mutane a tunani irin namu na dan adam me ake gani a cewa na madaukaki ne shine a ganshi da abun duniya a ganshi yana da wadata yana da ababen hawa masu alfarma yana sa manyan kaya yana koda shine ashqan nas a wajen Allah su mutane za su ce wannan shine babban mutum amma a wajen Allah ba ma wannan gane mai girma kenan ba a wajen Allah gurgurdan yadda mutum yake da ilimi na sanin Allah ilimi na addini ilimi na ainihin wato koyar da al'umma alkhairi da kuma ikhlasin niyya a cikin wannan ayyukan gurgurdan yadda mutum yake kaiwa zuwa ga wannan martaba Allah ya sa mu dace har ila yau yana daga cikin abin da ya kamata mu sani bayan irin waɗannan falala da kuma irin waɗannan dalilai masu ƙarfi da zai shajja'a ka wajen kokarin ka shiga cikin harkan da'awa to ka gane cewa harkan nan kuma ba za ka inganta gare ka ba sai ka sanya ikhlasi a ciki domin duk abin da babu ikhlasi to din yadda mutum ya same shi kuma ɓatacce ne shine isharar da muka yi a farko na irin ilimomi da shaidani suke da shi da waɗancan masu wanda ake kira bil'amu ɗan ba'ura da makamantansu kaga su sun san ilimin amma sun rasa ikhlasi a ciki da haka suka rinka amfani da ilimin da san ransu da san zuciyarsu to wannan yake nuna maka ashe koda ka yi ilimin koda ka zo kana ainihin wato yin da'awar amma babu ikhlasi a cikin al'amarinka to wannan abu kuma zai zama ɓatacce ne a gare ka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye To menene bangare na biyu na abubuwan shawarwari da ya kamata wanda yake adda'i ila Allah, wanda yake kira zuwa ga Allah ya ƙara sifantuwa da su wajen ainihin wato al'amarin karantarwa, shine ka san fariqud da'wa ila Allah, wani hanya ake bi ma tukuna wajen a kira mutane zuwa ga hanyar Allah. Kamar yadda muka ce, annabawa su zama mana su ne abeban koyi, su zama mana su ne madubai wanda za mu dube su mu gane kuma mu ma za mu ainihin wato haskaku ɗabi'antu da irin ɗabi'unsu wajen wannan irin aiki da muke tunanin za mu ɗauka. Allah maɗaukacin sarki a cikin Alƙur'ani ya gaya mana irin yadda ya ainihin wato umarci annabawansa da su wannan aiki da ya ɗora musu na karantar da al'umma. Allah maɗaukakin sarki yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati hasana, kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka hanyar Allah da hikima da kuma wa'azi mai kyau, wa'azi mai daɗi, wa'azi wanda mutum zai ji hankalin shi da kanshi yayi tunanin cewa lallai ya kamata in ɗauki kaza in gyara kaza a cikin aikina. Ashe kenan wannan ya nuna abu mafi girma da wanda zai yi da'awa yake bukata shine san menene hikma, al-hikmatu fi da'wa, wani menene hikima a cikin harkar da'awa, sannan menene al-mau'izatu hasana, menene wa'azi kyakkyawa. Rayuwar annabawa kamar yadda nake cewa ya zama mana misali. Allah maɗaukakin sarki a wani waje yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kun ga shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi aiki mafi nauyi na kiran al'umma kuma shi ma ya tsayu akan abin da ya sani, sai aka rinka buga mai misalai da waɗannan annabawan domin su ne kaɗai role model. Duk wanda za ka yi koyi da shi in ba su ba, to ba lallai ya zama ka dace da waɗanda za ka yi koyi da su ba, amma in ka riƙe waɗannan annabawan to babu kokonto ka dace da waɗanda kake koyi da su. To shi ma manzo Allah sai aka ce mashi ya koyi kama sabara ulul azmi minar rusul. Ashe kenan daga cikin sifa da ɗabi'ar mai dawa akwai haƙuri, shi yasa aka ce wa manzo Allah ya yi haƙuri, kuma haƙurin irin na waɗannan annabawa da al'amarinsu ya azzama kafin shi, domin an yi annabawa kafin shi kuma sun fuskanci ƙalubale ba ɗan ƙanƙani ba. To wani mataki suka ɗauka shi ne matakin haƙuri ko? Sai aka ce wa shi ma manzo Allah ya haƙuri kamar su. To abin tambaya su wane ne ulul azmi minar rusul? Malamai sun yi maganganu karanta tafsirin al-Imamu Ibn Kathir a ƙarƙashin wannan ayan cikin suratul Ahqaf, yace ulul azmi minar rusuli guda biyar ne, tare da wasu malamai suna cewa dukkan annabawa su ake nufi, duk ya kawo maganganun sai dai wancan magana ya fi ƙarfi. To su wane ne guda biyar ɗin? Na farkon su Nuhu alayhi salam, annabin Allah annabi Nuhu alayhi salam. To menene wato abun misali a cikin da'awan annabi Nuhu? Ko nan ƙasa-ƙasa in ka karanta cikin suratul Nuhu za ka ji irin faɗiɗa tashi, irin ɗauki ba daɗi, irin gwagwarmaya da annabin Allah annabi Nuhu ya sa da jama'ar shi. Allah ya ce inna arsalna Nuhan ila qaumihi, mu muka aiki annabi Nuhu zuwa ga al'ummansa. Menene aikin da muka ce ya je ya yi? Ya je ya sayar musu da atamfa, ya sayar musu da goro, ya sayar musu da biski ko brabusco? ba shi bane. An aike shi ne an anzir qaumak, ka je ka gargaɗi mutane, ka je ka yi musu da'awa, je ka kira su zubar hanyar shaitan, hanyar bautan gumaka, su zawo hanyar bautan Allah wanda yake shi ne mahaliccinsu. Min qabli an ya'tiyahum adhabun alim, annabi Nuhu da ya je ya yi aikin ko bai yi ba? Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, ni ne gargaɗi ne mabayyani zuwa gare ku, an i'budullaha wattaquhu wa ati'u, ku bauta wa Allah, ku kiyaye dokokin Allah, abinda Allah ke so ku yi, abinda Allah bai so ku bari, sannan ku yi min biyayya, ni ne link tsakaninku da Allah, ni zan koya muku yaya za ku bauta wa Allah, ni Allah ya zaɓa a matsayin wanda zai isar muku da saƙon shi, da haka dole ni za ku bi. Kun ga bin Allah da annabawa kenan, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Shi yasa babu waɗanda suke kan tafarki madaidaici kamar waɗanda suke cewa za su bi maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to me ya faru kun ji irin wato intonation irin muryan da annabi Nuhu ya amfani da shi wajen kiran su wannan shine hikima wajen da'awa da yazo annabi Nuhu bai zo ya fara nuna musu cewa shi fa di yafi su ba yace ku batatu din nan ku da ba ku bauta wa Allah ba ku ganin mu kullum muna masallaci ba da kai fara ba bai zo ya kira su ta hanyar da za su ga munin shi ba ya kira su cikin hikima ku zo ku bi Allah Allah mahalicin ku ni dan aike ne kawai shi kanshi yana nuna musu shi ba wata tsiya bace shi sako kawai aka bashi da haka wannan na daga cikin sifan adda'i ila Allah ya zama yana da tawazu yana da kankan da kai daga lokacin da kake mai kira zuwa ga addinin Allah yana tankama yana nuna shi wata tsiya ce ayya ya zane kuma ba abun a saurara ba ne annabi Nuhu ya ci gaba da gaya musu yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa bayan ya kira su sun ji ba su ji ba to sai ya dauki matakin bari ya zo ya rinka musu addu'a yana gaya wa Allah da ya aiko shi Allah ka dai ga halin da mutanen nan ka ce in kira su na kira su amma ba su ji ba ka taimake ni su ji wannan sakon kai a matsayinka na mai da'awa ka taba yin addu'a Allah ya sa mutanen ka su fahimci abin da kake koyar da su ko kullum mummunan fata kake musu cewa in bid'an banza in wuta kirdin banza ko fatan ka kenan ko ko so kake su shiryu haga annabi ne yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara idan nazo zan kira su sai su mai da ni mahaukaci kowa ya wasi wa inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani idan nazo zan kira su domin su bauta maka wallahi duk sai su toshe kunnuwansu cewa ba ma za mu ji ba kai ka taba kiran mutane wanda suke toshe kunnuwansu tashi sai ka gane lallai an cutar da annabawa fiye da abin da kai kake tunani shine cutarwa a zamaninka amma me annabawan suka yi sun yi hakuri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Allah ya tarbiyyantar da shi cewa ya kwaikwaye su sai ya dau hannu idan aka zo aka cutar da shi me yake cewa laqad uziya Musa akthara min dhalik fa sabara an cutar da annabi Musa fiye da haka amma yayi hakuri dan haka ni ma na yi hakuri annabi Nuhu ya ci gaba ya ce wa inni da'awtuhum laylan wa nahara na kira su sirran wa jahara a sirrance ina bin su kai dai na zo na yi musu wa'azin ba gaba daya na zo da rana na zo da daddare wallahi duk wannan ne sa sun ji ba duk da haka fa annabi Nuhu bai kusata ba kwana nawa yayi na musu wannan wa'azi labika fihim الف سنه الا 50 عام الله اكبر النبي نوح ياي شيكرا 250 شيكرا نوح kenan 950 haba jama'a شيكرا 950 yana kira zuwa ga abu daya kuma aka ce duka wadanda suka ji shi ba su wuce a kirga ba kai yanzu kai kiran mutane na awa 900 ma tukuna da 50 awa 950 ina masu lissafi kwana nawa kenan wani da ya zo ya fara wa'azi kwana biyu sai ya yi fushi ya daina ya ce in ma na zo ma ba masu zama ma a wajen karatun wani ya ce ma ba masa zuwa gidana wani ya ce ai tunda ma ba su ɗauke ni a matsayin malami ba shi kenan duk ba a haka mai da'awa zai je ne da hikima daga cikin hikimomin kuma shine wannan kuma daga cikin abin da zai buɗe maka ƙofar hikima shine hakuri kurubi annabin Allah annabi Luqman wanda malamai sun sabani gaba da annabi ne ko ba ma annabi ba ba nan ne muhallin tattauna wannan ba annabi Luqman a lokacin da yake jan hankalin ɗansa yake kiransa ya bunayya la tushrik billah min ash-shirk la zulmun azim yace gaba da gaya mishi da yazo wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha ya ci gaba ya ce wa aqimis salata ha wa atiz zakata wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar kun ga zo wajen da'awa ko sai ya ce mishi ne wasbir ala ma asabak akwai kalubale anan amma can da ake cewa sa'ir haddaka lin nasi la tamshi bidin ba kalubale wannan tsakaninka ne da Allah aqimis salata duk wannan tsakaninka amma umarni da kyakkyawa da hani da barko daga mummuna to anan kan zaka fuskanci kalubale sai marwa zai ce mashi wasbir ala ma asaba in ka kira mutane su gyara gyara kayan ka fa ba sauke mu raba bane amma ba za ku kwasa lafiya nan ne zaka gane cewa mutane to suna da mutadan hali nan ne zaka gane cewa dama fa annabawan nan da kaje akai adawa da su aka jefe su aka karkashe su ba fa cewa suka yi matan wane suke so ya sake ta ma'aura ba a ba dukiyan su ne suka ce a ka samu raba ba duk ba shi bane gyara kayan ka ne amma wannan ne mutane ba sa so to ka gane cewa kai ma in dai zaka ce a gyara ayi kaza mai kyau a bar kaza mara kyau to a lokacin wasu za su dauki gaba da fada da kai kafin ba ji ba gani kuma za su yi iya karfin su shi yasa annabi Luh da Salih da al'amari ya kai al'amari suka ce fakiduni jami'an wala tunziru ku je ku duk makir saboda abin ya kure an kira din sun yi makircin makarul layl wan nahar istamuruna na dare da rana suke musu makirci kace wancan shi kuma da yazo yace law awi ila ruknin shadidi ina ma da ina da wasu manyan sojoji da za su taya ni mu ci uban sun kure shi jama'an gani wannan da kyau ko to a shahid ka gane cewa a cikin harkar da'awa to daga cikin abin da zaka sanya cikin kimanka sai ka sanya hakuri sannan ku duba waɗannan da Allah madaukakin sai yake cewa annabawan nan su yi hakuri wajen kiran su ba mushrikai ne fa mushrikai ne waɗanda suke hada Allah da wani a wajen bauta to ina kuma ga kai da kila waɗanda kake kira musulmai ne ɗan uwanka ina ga kai waɗanda wanda kake son ka ya gyara wani kuskure a cikin musulman ma ahlus sunna ne ɗan uwanka ina ga wanda watakila ya ma kai matakin shi ma da'i ne irinka to wani irin mataki ya kamata ka fi ɗauka in za ka yi mishi gyaran abin da ba daidai ba min babi aula kai ya fi cancanta a ce ka sanya hikima da haƙuri wajen kiran ɗan uwanka saboda wanda za a ce ya kira mushriki wanda yake haɗa Allah da wani ka ji ana ce mishi ya yi cikin ruwan sanyi da hikima da haƙuri ka yi min babi aula anta wa ahika kai da ɗan uwanka annabi Nuhu kun ji irin yadda ya yi fama haka ya ci gaba wa qala nuhu rabbi la tadhar zuwa yi musu wannan addu'a to na ɗaya kenan daga cikin ulul azmi bayan annabi Nuhu cikin ulul azmi yana rusuli sai wa sai Ibrahim khalilullah annabi Ibrahim kowa shi ma san irin gwagwarmayar da yake shi tun da ya taso Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici ya taso ya ga mutane shi suna bautan gumaka Allah ya ce waskur fil kitabi Ibrahim ka tuna kissan annabi Ibrahim ya al'amarin shi ya kasance da shi da mutanen shi iz qala li abihi wa qaumihi yayin da ya gaya wa mahaifin shi yana daga cikin mushrikan ya gaya wa mutanen shi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir ya abati baba din me zaka rinka bauta abinda bai ji bai gani wala yughni anka shay'a ba zai azu ka duba irin lafuzza da ya amfani da shi bai zo ya ce baba illa allazi zaka shiga wuta amma akwai ayoyin wutan amma sai ya zo mishi lima ta'budu baba me ne wannan kake bautawa uban duk da wannan irin salam bai dauka mishi da sauki ba arajibun anta an aliyati ya ibrahim kai ibrahim lafiyanka ka zama dan izala ko abinda muka gada iyaye da kakanni yaushe aka haife ka zaka ce ba mu iya ba me yace salamun alayk Allah ya huci zuciyan baba sa astaghfiru laka rabbi zan roki Allah ya yafe maka abinda yake gaya mishi kenan fa waɗannan su ne annabawan da Allah ya ce manzon Allah ya kwaikwaye su idan Allah zai umarci annabi ya kwaikwaye waɗannan waye ne waye kai waye ne waye malam wani waye malam wani kuna fahimta shine fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul annabi Ibrahim ba irin yadda bai yi ba shi ma ya lallashe su ya bi su a hankali ku daina kaza ku daina kaza shi ma daga ƙarshe har sai suka ce za su hallaka shi za su jefa shi a wuta Allah ya tseratar da shi babu lokaci duka a tattakaice zamu bayan annabi ibrahim sewa cikin ulul azmi min ar-rusul annabi musa alaihi salam kowa ya san kabilar musa shi ma shahararren tarihi ne koda nan cikin suratul faha an ka karanta tarihin shi ma anzalna alaykal alqur'ana litashqa illa tadhkira da allah yazo yace izhab ila fir'auna innahu tagha je ka yi wa fir'auna wa'azi waye fir'auna
rasul jarima
asalin rasul jarima jama'a fir'auna kowa ya san fir'auna jama'a an gane wannan da kyau ko wanda shi da kafircin shi da shirkan shi da wato barnan shi ta kai kurewa cewa ya ana rabbukumul a'la ba ma rabbukum din ba kawai al a'la sabbihi isma rabbikal a'la sarki ya tabbata ga Allah wanda shine madaukaki fir'auna ya dauko wannan wato matsayi sifan Allah ya dora wa kanshi to wajen wannan kafirin Allah ya tura annabi Musa annabi Musa da yake ya san waye fir'auna a gidan shi ya taso alam nu rabbika kina walida baka ci abincin gidan nan ba muka sa maka riga muka yi maka dinkin sallan mu na magulanci wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta shine yanzu zaka zo kai min wa'azi annabi Musa ya san shi sai yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Allah ka taimake ni wajen fir'auna wa'azi a gaban fir'auna ba sauki can da ya gane ma fa zuwan shi shi kadai ma akwai matsala yace waj'alni waziran min ahli Allah ka gayyato min waziri mu je tare da shi haruna aki kuma haruna nake so ya Allah usdud bihi haba to da Allah ya karba wato Allah bai ce mai sai Allah ya ce qad uji mana an karba izhaba ila fir'auna yanzu ku biyu ku tafi da can shi kada ka ce tafi da yace a hada da haruna sai Allah ya ce to izhaba ila fir'auna innahu to da aka ce suje ne Allah ya ce musu faqula lahu Allahu akbar fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul faqula lahu qawlan layyina ku je wajen fir'auna kuma in kuka je ku gaya mai magana mai sauki kuka kausa samu shi ashi la'allahu ya san Allah fa ya san bazai tazakkaran ba matiyaci ne bazai Allah ya sani amma Allah ya ce la'allahu ya tazakkar ashe min babu aula dan uwanka ka saukaka mishi harshe in kana mishi nasiha kai mishi fatan alkhairi kai mishi addu'a al-imamu ahmad imamu ahli sunna aka tambaye shi daga cikin zattukan shi yace idan akwai wani addu'a da za a bani dama a ce in ka roki Allah addu'a daya Allah zai karba aka ce me zaka roka in kai ne me zaka ce ya Allah wannan amaryan nan da nake so ko ma ga wani jama'a amma imamu ahmad yace cewa zan ya Allah ka shiryar da shugabanni na ba kine musu zai ba yace zai musu addu'an shiriya ne domin suka shiryu to wannan alherin zai shafi al'umma baki daya amma kai yanzu sai ka tsine wa shugabanka ka tsine wa malami dan uwanka ka zage shi kaga ba kai wa kanka adalci ba ya kai dai lafiyama wannan malamin watakila ma yana da wasu alkhairai yana da wasu ainihin wato falala wanda yake da shi sama da kai ko tsaranka ne ko ƙasa da kai yake to ya kamata min babi aula an taqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wannan shine misalin annabi Musa haka ko yaje yayi wa fir'auna nasiha gurgurdan abin da zai iya amma fir'auna bai ji ba yace ka zo ne ka turidu ai menene baini kana san an farrata baina bani isra'il kana san ka raba tsakanin to daga karshe me ya faru shi ma Allah ya halaka shi na nawa kenan cikin ulul azmi na hudun su fa Isa alaihi salam duba annabi Isa wanda duk cikin annabawa yana daga cikin wanda ya fi fuskantar wato kalubale domin duk cikin waɗannan annabawa babu waɗanda mutane shi karara suka fito suka ce mai Allah ne zasu bauta mishi kaman shi shi yasa shi al'amarin shi ma sai Allah ya ainihin wato yi terminating wato annabtan shi sai ƙarshen duniya zai zawo ya cika sa dauke shi aka yi gaba daya ranar tashin alkiyama idan Allah ya ci kumo shi ya Isa أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ ينزل كي منا كتير أدينا بوتانا ني الله أقوم أنا بوكنك كده أوركا مي النبي إيسا زيتي يا روحي سبحانك أركي أتبت أجريات ما قلت لهم إلا ما أمرتني والله بنساس أبندك أمرشين نقيا مسو أما ضد هكا مي زيتي إن تعذبهم فإن عذابك إن كي مسا عذابا با إن كي با وندي يتي نيسا أما با وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الله أكبر النبي عيسى كان كدو على يرى ما بكينا با بعد أن قضى الأمر الأمر يا كي أرشي أما ضد هكا هنا نيما سوكي غريسو إن دا باكا غافر تيارا الله كي مبوايني كي بوانيني kafi sanin me ya dace to ku ga mu irin wannan annabin da alahira ma yana neman ma waɗanda suka yi ce mishi Allah yana neman musu mafita to anan duniya sai ya tsananta musu wajen kira la na ƙarshen sa shine Muhammadur Rasulullah
amma kuma an ce mun lokaci yayi
gashi ya kamata nan ne inda zamu ji asalin misali amma ai hakuri lalle ai hakuri eh now I ba ku ne ba ku ne ba ga ya Allah tafaddala sai shike to Allah ya ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shine role model din mu shine asali abun koyin mu wanda Allah madaukakin sarki ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wane mutum in har kuna san Allah ku ji fa Allah bai ce fattabi'u Allah ba sai ya ce fattabi'uni ni Muhammadur Rasulullah in har kuna san Allah ne za ku bi yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum al'amarin manzon Allah shi gabaki ɗaya rayuwar shi shine abun koyin to ya annabi ya da'awa shi menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ta Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين انجي wannan shine manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi ma yakunu min khairin falan adhahirahu minkum duk wani abu da na san alkhairi ne wallahi bazan yi jinkirin ga yamu babu wani alkhairin duniya da manzon Allah bai kawo mana ba babu wani hanyar tsira da annabi zai mutu bai isar da sakon shi ba shi yasa da yazo karshen jawabin shi a kutuban shi na bankwana ya gama isar da sauran jawabai yace jama'a na isar da sakon Allah duniya baki ɗaya suka shaida ya isar nabi yace Allahumma fashhad ya Allah ka zanto shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah ya gudanar da harkar da'awar shi hatta waɗanda suke ru'a sa'ul kufri wa shirk a zamanin shi irin su sarki Kisra da Kaisar duka sai da annabi ya rubuta musu wasiqa bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah ila kaisar azimi kaza ila kisra azimi kaza wassalamu ala man ittaba'a al-huda aslim taslim wa in abaita fa inna ma alayka ithmi al-arisiji wannan shine sakon da annabi ya tura musu waɗanda Allah ya taimaka suka musulunta irin sa ainihin wato annajashi da ya musulunta ku ji irin yadda annabi ya murna ya farin ciki har ranan da ya rasu sai da annabi ya mishi sallar ghaib salatul ghaib wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah duk wani abu da zai kuntata wa al'umma to sai ya shiga ya fita ya ga Allah ya yi wa al'umman shi manzon Allah shi ya addu'a kada Allah ya halaka mu kamar yadda ya halaka al'ummomin da suka gabata ku wannan irin tausayi na manzon Allah kenan sannan ba zai kare a nan ba har ranar tashin alkiyama annabi ya ce ba zan samu nasuwa ba sai na ga duk al'umma na sun shiga aljanna bayan shi ne yake da liwa'ul hamd shi ne yake da miftahul janna ba za a buɗe aljanna ba la li adama wala nuhi wala ibrahima wala musa wala isa wallahi sai muhammadur rasulullahi in bai zo gaban kofar aljanna ba ba wanda za a buɗe wa sannan aka bude shi zai fara shiga shi da al'umman shi sai mun shiga mun darje sannan su za su shigo amma manzo Allah shi ba zai zauna ba sai ya sake komawa ya Allah har yanzu akwai wasu a can ɗan jahannami yuna sai Allah ya ce mai je ka shiga ka fito da su saboda manzon Allah Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka za mu yi maka abin da kake so har sai ka gamsu wannan shine abin koyewa a komai nashi shi yasa abin alfaharin mu ne shi yasa mu alhamdulillah har wato alfahari muke yi a ce muna yin wani abu da muka ji ya tabbata daga manzon Allah shi yasa kuka ga mu ahlus sunna ba wanda muke fara sallamawa kamar a ce mana manzon Allah ya ji manzon Allah ya aikata an yi a gaban manzon Allah ya kararar to da mun samu wannan fito ba ma ganin kowa kuma ba ma jin kowa wannan shi ne abin da salaful umma suka gada mana la dan Abbas yazo yana wa'azi yace jama'a in kuka je aikin hajji ku yi tamattu'i shi ne annabi yace ayi wani yace to amma fa Abubakar da Umar sun ce kada ayi yace lafiyanka kwaram kasa kake jira ya sauka daga ina ce maka manzon Allah yace kana cewa waye Abubakar waye Umar ana maganar manzon Allah Abdullahi dan Umar shi ma ya fa bada fatawa aka ce to ai mahaifinka ba sa yace waye mahaifina ina ce muku manzon Allah yace to shi yasa manzon Allah aka zo kan shi idan mu rufewa yake ba ma ganin kowa kuma sai shi ba ma jin maganar kowa kuma sai nasa to inda gaske muna koyi da manzon Allah me yasa wajen da'awar mu ba ma koyi manzon Allah sai ya zama ka taso kana da'awa amma dabi'unka ya rinka naffara mutane daga gare ka yana naffara mutane daga wa'azinka ya nuna akwai wasu dabi'u daga shigar da shi da bai kamata ba dan haka dalibi ko mai da'awa ana ganin shi ne da tawadu da kankan da kai da girmama duk wanda yake kan wannan harkan tare da shi kusa da kai yake ko nesa da kai sannan da kokarin wato zuwa wajen ɗan uwa waɗanda Allah ya ba su ilimi sama da kai kai ka san su akwai waɗanda mai yiwuwa sa'anninka ne akwai waɗanda tabbas ka dare su ko ka dara su amma duk waɗannan matakai yan babu wanda ba za ka ci moriyar shi ba to ya zama kana hulɗa da su kana haɗa kai da su kana tafiya tare da su kana zuwa kana ziyartar su in suka baka shawara ka ɗauka idan za ka yi wani aiki wani ya ce wani kakka yi wani kada ka yi ka haƙura lafiyama idan malamanka ne ko abokan malamanka ko sa'annin malamanka domin Allah zai iya ba su wani fikira wani fasaha na abin da kai baka gani ba ya ishe mu je ku duba yadda manyan malamai da Allah ya azurta mu da su a ƙasar nan waɗanda suka gabata cikinsu da waɗanda suke nan duk wani shawara da suka bada game da al'amarin addini da ilimi da rayuwa wanda aka ɗauka aka aiki da shi ana samun nasara ko ba a samu wanda kuma ba a ɗauka ba ba a ganin yadda ake samun matsala ya biyo baya su wajibi mu kankan da kawuna musamman mu matasa domin al'amarin yadda yake juyawa shedan na neman ya wasa da kwakwalen mu muna son mu rinka alfahari da kawunan mu muna burge kanmu wannan ba inda zai kai mu sai tashin asara da halaka su wajibi mu natsu mu kankan da kawunan mu man tawadaa lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kashi zuwa ga Allah to sai Allah ya daukaka shi da haka ƴan uwa masu albarka mu yi hakuri da waɗannan kalmomi da na yi ilqa'i saboda yanayin lokaci an san da mun nace ba ni ne mai wa'azi ba gaban malamai na nake da haka zan ainihi wato dakata a daidai wannan gaba abubuwan da na faɗi Allah ubangiji ya bani kyakkyawan sakamakonsa ya gafarta mini kurakuren cikinsa ku da kuka saurara Allah ya ba ku kyakkyawan sakamakon da kuke ciki ya gafarta mana abinda muka ji na kurakurai Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan fusakuna mu a darus salam a gidan aljanna aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah تكتب بماء الذهب كلمومين ولا ولي ديكما تأرمي تاس مدر ومبال وانا النصيحة ما لن سنانا نكوين بيتا
ce Muhammadu da kai nake iya abin da ya rago wace Allah ya saka malam da wasu cikin alƙari abu da yake kan da kullun shi ne dan uwan ka ji ba ka zama da shi sai ka tashi kai ne ka da ni karatu